بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء شاشدا جوات جماد الآخرة Hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 6 ga watan October 1998 Al-Sheikhul Muhaddith Al-Allamatu Nihrir Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullahu yace sadisan ko as-sadisa sallah ta 6 daga cikin sallolin da yake mana bayanin yadda annabi yake karatu a cikin su da kuma abubuwan da annabi yake karantawa sai ce salatul laili sallar dare in aka ce sallar dare to an faɗi wani suna ne wanda yake dunkulalle ga sallar tahajjud tarawihi ko shafa'i da witri duk in aka ce sallar dare duk abin da zaka yi na daga nafilfili tun daga faduwar rana ma'ana bayan sallar isha har zuwa kafin alfijir ya fito waɗannan salloli su ake kira sallar dare idan ka yi a farkon dare ne cikin azumi su ake kira tarawihi kafin kai bacci kenan in ka yi a cikin azumi ko ba a cikin azumi ba bayan da kai bacci ka tashi to ainihin ana kiransu tahajjudi in kuma ka yi kamar kai raka'a biyu misali kai sallama kai raka'a biyu kai ba a watan azumi ba za a iya kiranta qiyamul layli za a iya kiranta shafa'i da witri to shafa'i da witri abin da ake so jama'a su fahimta shafa'i in aka ce shafa'i abin da yake guda biyu dan haka in kai biyu kai sallama ka tashi kai daya kai sallama sai a ce kai shafa'i da witri amma za kai biyu kai sallama ka sake biyu kai sallama ka sake biyu kai sallama kaga biyu su shida sannan ka tashi kai daya har wayo da ya halatta a ce kai shafa'i da witri kaza wannan shafa'i da witri da aka ce ba fa ana nufin kullun ka lazimci raka'a biyu kai sallama sannan ka tashi kai daya ba lazimta haka bid'a ne domin ya saba wa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi ma'ana ita ibada ana son kai ta sannan kuma yadda aka ce kai ta ba wai yin ba kawai a kai shafa'i da witri to yaya kai ta ta dace da kaifiya irin yadda annabi yake yin ta to ka dace don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wai biyu ya sallama kadai yake yi ya tashi ya daya sallama kullum ba kamar yadda mu muka fahimta haka da kuskure a kasan nan a'a ana nufin wata ran zaka iya yin raka'a 11 tun daga farkon ta har karshen ta ta zama sallama daya in kai haka ya halatta ko kai raka'a 9 tun daga farkon ta har karshen ta sallama daya ko raka'a 7 ko 5 ko raka'a 3 ko raka'a daya ya zama tun daga farko har karshe daya kake ainihin sallama in kai haka yayi kuma zaka iya takkariya ta zama raka'a 2 so 5 goma kenan sannan ka tashi kai raka'a daya 11 kenan ko kai 4 kai sallama ka sake 4 kai sallama sai ka tashi sai kai 3 sai kai sallama kaga kai 11 kenan da sallama 3 haka kuma zaka iya tashi kai 2 kai sallama 2 kai sallama sa'annan sai ka tashi sai kuma kai raka'a 7 mun fahimci wannan da kyau ko kaga 11 kenan ga 4 ga 7 nawa kenan 11 kenan to duk yadda ka bi ka tabbatar da 11 nan to ya tabbata ran da ka ji kai kasala ta kama ka ba za ka samu damar yin 11 ba sai ka rage sai ta zama 9 tara din nan zaka iya 4 kai sallama kai 4 kai sallama 8 kenan sai ka tashi sai kai 1 sai kai sallama ko kuma ka tashi kai 2 kai sallama kai 2 kai sallama ka sake yin 2 kai sallama ka sake 2 kai sallama 2 so 8 kenan sannan ka tashi kai raka so 4 8 kenan sannan sai kai 1 ya zama 9 kenan ran da kasala ta kama ka zaka iya ragewa ka ainihin yi 7 7 din nan zaka iya yin raka'a 4 kai sallama sai ka tashi sai kai raka'a 3 sai kai sallama 7 kenan ko kai 2 so 3 6 kenan ka tashi kai 1 yayi haka kuma in kasala ta kama ka wata ran zaka iya yin raka'a 5 din nan zaka iya yin ta kamar yadda na faɗa zaka iya haɗe su to na riga ni wannan bayanin yanzu ina bayanin yadda kuma in ka so gutsura su ne 5 din nan zaka iya yin 4 kai sallama 1 ka tashi kai dauke kai sallama kai biyar ko kai bibi so biyu hudu kenan ko ce ka nemi ta sallamata sannan ka tashi kai daya ka ainihin yi sallama ko kai raka'a uku ma'ana kai raka'a biyu kai sallama sai ka tashi kai uku gaba daya kai sallama ka ga biyar kenan ko kuma uku uku din nan ka yi ta gaba dayanta kai mata sallama daya ko kuma ka ainihin yi biyu kai mata sallama sannan ka tashi kai daya kai ainihin sallama jama'a mun fahimci wannan da kyau ko dangane da uku idan zaka yi ta tare da sallama daya to yadda ake so ake dukkan sabe ta gaba daya raka'a uku tahiyya daya sallama daya karka suranta ta kamar kwatankwacin surar magriba kai raka'a daya kai jilsatul istiraha kai raka'a ta biyu ba za kai tahiyya ba ba za kai jilsatul istiraha ba daga sujuda in ka gama sujuda ka ta biyu sai ka miƙe kai tsaye zuwa raka'a ta ainihin wato da uku to lokacin da ka gama raka'a ta uku sai kai tahiyya kai salati kai addu'o'i sannan kai sallama kaga raka'a uku tahiyya daya salati daya sallama daya ba kuma ka iya raka'a biyu kai sallama kai raka'a daya kai sallama to shafa'i kenan to kun ji yadda abin ake yi amma ba kullun ne ka kale wa raka'a biyu duk kasan Najeriya nan in an ce yayi shafa'i da wuturi abin da ke shiga tunanin kwakwalwar kowa shine ai raka'a biyu ai sallama to wannan gaskiya kuskure ne kuma fahimtar wasu karatutuka da aka yi akan haka sai taimaki mutane akan afka wannan kuskuren amma wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama biyayyar shiriya ita ce shiriyar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai babban littafi da wannan malami al-Sheikh al-Allamah al-Albani ya rubuta ya sa mishi ainihin salatu tarawih kaje ka nema zaka sha bayanai akwai kuma takaitaccen wannan littafi shine qiyamul ramadan zaka sha bayanai dalla dalla ne yana maka bayanai akan su don haka wannan dani na takaita mana bayani ne akai wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama rubama jahara bil qira'ati fiha manzon Allah ya kasance wani lokacin a sallar dare yakan bayyana karatu wa rubama asarra wani lokacin kuma manzon Allah yakan sirranta kamar yadda ne bayani a karatuttukan baya wannan kalma ta rubama zaka iya karanta ta da rubama bi takhfif kenan baka sa shadda ba zaka iya karanta ta da rubama yazo a cikin qira'at jumhur ita ce rubama rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimina farkon suratul hijr akwai kuma rubama ya waddu alladhina kafaru riwaya wadda take ainihin ghairul jumhur kenan qira'a ghairul jumhur don haka kalmar rubba zaka iya cewa rubba zaka iya cewa ruba rubama ko rubama kuma wannan kalma kwaya daya rak ta zo a qur'ani kamar yadda ka ji na faɗe ta a farkon suratul hijr din nan bayan ta bata sake zuwa ba wani lokacin manzo Allah ya kasance ya bayyana karatu a sallar dare wani lokacin ya boye to matashiya anan jama'a tunda kuka ji ga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yin sallar tarawih ko sallar tahajjud ashe in aka zo azumi din nan ba lallai ne sai a kale wa raka'a 11 nan ba wata ran za a iya 11 wata ran sai a zo ayi 9 wata ran sai ayi 7 gurgurdan abin da ya saukaka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko a ƙarƙashin haka yanzu in Allah ya kai mu azumi aka zo aka yi haka ba jakan magori ba ku tafi ba jakan magori da kungiya da dagaci da ba wanda zai share muku hawaye game da mu in mun yi abu kun ji ba daɗi ku bincikin ne dalili ina aka samu to kuma muna da ka'ida mu da muke bi akan wannan da'awa musamman a wannan masallaci ba za mu zo mu maka abu a aikace ba sai mun zauna mun karantar da kai kaga dama ka zauna ka ji karatu ka kubuta ka tashi kai tafiyar ka in an zo aiki ka rude dan Allah mu muka ruda ka ko kai ka ruda kanka naira nawa aka ce sai ka bayar zaka zauna jin karatu cewa akai ka zauna kawai ka ji karatu lillahi wa fi sabilillahi ka ki zama shedan ya kada ka sai aka zo kuma wai kace tunda an aikata a yanzu wai kai sai an sake maka karatu sarkin musulmin ina ne kai ma'ana kai duk gaba ɗayan karatun da za a zauna aiwa al'ummar musulunci kai ba za ka zauna ka ji ba sai ran da aka zo aka yi matsala aikace kuma sai ka ce to ran nan kai baka fahimta ba dan me za a yi aiki wai mutane ba su fahimta ba su wane ne mutane kai baka cikin mutane kenan tunda baka mutunta kanka ba ka mutunta kanka ka zauna ana karantar da kai addinin musulunci yadda ran da aka aikata sha aikace shikenan sai ka zama ala basiratin
dan hakan aka zo sallar tarawih ko tahajjud wata ran za mu iya raka'a 11 wata ran mu yi 9 wata ran mu yi 7 wata ran mu yi 5 wata ran mu yi 3 in mun yi raka'a 1 ma mun sallame mun tafi shikenan mun karantar da kai karatu mun ka maka dalilai so da muka karanta littafin qiyam ramadan da rawaccen muka sajjala shi a kasar guda 6 wannan hadisi ainihin al-imam an-nasa'i rawaito shi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci inda yace wa kana sallallahu alaihi wa sallama rubama jahara bil qira'ati fiha wa rubama asarra inna wannan lokacin manzon Allah yakan bayyana karatu wani lokacin kuma yakan ainihin boye karatu a cikin sallah da dare din yaqsuru al qira'ata fiha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana gajarce karatu a cikin ita sallar dare taratan wani lokacin wa yutiluha ahyanan wani lokacin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana ainihin wato tsawaitawa to annan lallai ya zama da bambanci tsakanin taratan da ahyanan kenan tunda ya ce yaqsurul qira'ata fiha taratan wa yutiluha ahyanan ma'ana taratan nadiran dan lokaci kadan ne akan samu annabi yakan gajarta karatu a cikin sallar dare amma mafi yawancin lokaci yafi tsawaitawa wa yubaligu fi ifalatiha ahyanan ukhra wannan lokacin manzo Allah yana kaiwa matuƙa wajen tsawaita ita sallar dare din hatta qala abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu har sai da abdullahi dan mas'udin Allah ya kara mishi yarda yace mana abdullahi dan mas'udin ibn ummi abdin kenan wanda yake babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin manyan wadanda suka halarci yakin badar kuma daya daga cikin hamshakan alarammomi malaman hadisi daga cikin sahabbai kullum ana maganar malamai mutane ba sa tunanin wai akwai malamai cikin sahabbai ku duk wanda aka ce malaman farko wai kai tunanin ka sai tsalle ko makan su maliku su mai risala ma'ana Abubakar da Umar da Usman duk ba malamai bane basu karantar ba basu yi fatawa ba basu yi tafsiri ba basu karantar da hadisi ba basu koyar da fiqh ba ina hadisan su da suka karantar ina irin fiqhin su Abubakar ina bayanin lugal arabiya da suka yi wallahi duk yana rubuce cikin tafai in za a je ai karatu a je ai karatu a koyi karatu daga manba'is safi mabubbuga ta tacciya waɗanda bakin da kunne suka ji daga harshen annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai da karatu ya fara tangal-tangal ba shi yasa duk sanda matsala ta tashi ka duba me Allah yace menene manzon Allah yace me sahabbai suka ce kamar yadda Ibn al-Qayyim yace al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bit-tamwihi mal ilmu nasbaka lil khilaf safahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'yi faqih yace ilimi shine a ce Allah yace annabi yace yace babu laifi a ce sahabi kaza yace yace amma jahilci ne da wauta ana ce maka Allah yace annabi yace kai kuma kana cewa malam wane yace Allah ya shiryar da mu Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara mishi yarda yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lailatan nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani dare falam yazal qa'iman manzon Allah bai gushe a tsaye ba yana ta karatun sallah hatta hamamtu bi amri su'in har sai da ne mummunan tunani sai da na himmatun aikata wani mummunan aiki kila sai dalibai suka ce da Abdullahi dan Mas'ud wa ma hamamta wani irin mummunan tunani ka so ka aikata algafata malam qala sai yace hamamtu an aqada wa azara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da na kusa da in zauna saboda ni naji karatun yayi tsawo dan manzon Allah a tsaye wannan mugun aiki da jafa'i ya wuce kai da kake fasin jin manzon Allah har ka zauna kai yanzu kake neman shiga shi ko ya samu shiga shi bai gaji ba kai ka gaji ma'ana kwandasta yace ni kan na gaji direba ya kamata aje ni zan tafi gida ga direba kuma shi har yanzu yana ganin cewa da sauran aiki kai Abdullahi dan Mas'udin da kake mabiyi ne kana bin sallah karatu maka tsawo ka kusa ka zauna ka bar manzon Allah sai yace wannan mugun aiki ba ladabi a cikin wannan abu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi kamar da yace gashi al-Bukhari da Muslim wa qala Hudhaifatu ibn al-Yamani Hudhaifatu dan al-Yamani Allah ya kara mishi yarda sahibu sirr kenan wanda yake abokin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana sirranta mishi wasu zantuttuka saboda Hudhaifatu yana da rike amanan magana sai yasa sai manzon Allah yake sirranta mishi magana sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zata lailatin Hudhaifatu yace wani dare mun yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam faftatah al-baqarata manzon Allah ya fara karatun suratul baqara fa qultu sai na rinka cewa a zuci yarka'u inda al-mi'ati mai yiwuwa manzon Allah ya raka'a in yi ruku'u in ya kai raka'a ta 100 aya ta 100 in ya kai aya ta 100 mai yiwuwa ya ainihin yi ruku'u thumma ma ba da yazo aya ta 100 sai na ji ya zarce fa qultu sai nace yusalli biha fi raka'ataini to mai yiwuwa zai raba suratul baqara din ne a raka'a biyu fa ma ba da yazo daidai inda ya kamata ya raba din sai na ji ya zarce fa qultu sai nace yarka'u biha to mai yiwuwa in ya sauke baqara zai yi ainihin ruku'u thumma iftataha an-nisaa sai kuma ne ji ya fara karatu daga cikin suratul nisaa ya ci gaba faqara'aha manzo Allah ya karance ta baki daya tas zaka zo ka ji yawan ayoyin ta ayat 176 ga baqara 286 thumma iftataha ala imran fa anna manzo Allah ya fara karanta ala imran kuma to gashi wannan hadisi ya kasa sai mallan yace hakaza fir riwayati yadda kadini albani ne littafi na rubuta din nan to haka yazo a cikin riwayat bi taqdimin nisa'i ala ali imran akan gabatar da ainihin suratul nisa'i akan ali imran a jerin qur'ani daga baqara sai ali imran sai nisa'i aiko to amma shi kuma annabi da yazo sai karanta baqara madadin yayi ali imran sai kuma ya shiga nisa'i da yazo nisa'i kuma sai ya shiga ainihin wato ali imran to shine sai yace wa huwa dalilun ala jawazi tarki mura'ati tartib al-mushaf al-uthmani fil qira'a yace wannan shi kanshi dalili ne akan cewa ya halatta abar yadda jerin ainihin karatun alqur'ani yake kamar yadda yake abudin qur'ani dinnan na sayyidina usmana wajen karatun alqur'ani wa ma ba misluhu yace irin wannan bayanin ya gabata a cikin shafi na 78 ma'ana ya halatta in ka zo kana karatu a cikin sallah in kai fatiha a raka'a farko sai ka karanta qul a'udhu bi rabbin nas raka'a ta biyu kuma in kai fatiha sai ka karanta bi rabbil falaq in kai haka ka juya ba komai amma dai malikiya kam wasu za su ce ba za su bi ka sallah ba amma dai a sunna dai kan babu laifi dan gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi saboda malikawa wasu sun ce wai makaruhi ne kuma tabbas manzon Allah bai taba aikata makaruhi ba wanda duk ya koyi da manzon Allah ba zai yi makaruhi ba hujjas wai saboda mutum ya saba wa ainihin tartibi na yadda jerin alqur'ani yake to wannan gaskiya hujja ce da ake babu wannan aiki na manzon Allah amma tunda akwai aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wacce magana ta su kuskure ce ita kanta dan haka bin wannan magana ita kanta makaruhi ne ba wai ma ainihin wato saba mata ba Allah ya shiryar da mu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai ya ci gaba da ba mu hadisin yace faqara'aha manzon Allah ya karance ali imran baki dayanta yaqra'u mutarassilan manzon Allah yana karatu sannu daya bayan daya shine tarassul yana yi daki daki dalla dalla filla filla kowa ina jin abin da yake yi thumma marra bi ayati idza marra bi ayati bi ayatin fiha tasbihun sabbaha idan manzon Allah ya zo wuce wata aya wanda ya zama akwai kalmar tasbihi tsarkake Allah sai tsaya yayi subhanallahi ko subhana rabbiyal a'la wa idza marra bi su'alin manzo Allah ya wuce wata aya wadda take akwai wata rahama akwai wata bukata sai tsaya sa'ala sai tsaya roki wannan bukata ya roki wannan rahama wa idza marra bi ta'awudin idan manzo Allah ya zo wuce wata aya wadda yake akwai azaba a cikin ta ko akwai wata musiba ta'awudha sai roki Allah ya tsare shi thumma raka'a sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ruku sai kaga mallan yayi dige dige guda uku a gaban hadisi yana nufin hadisin yana da tsawo amma ya takaita shi ne don haka sai ya ce maka alhadis wannan hadisi dogo ne kaje ka karance shi duka al-Imam Muslim wa an-Nasa'i sune suka ruwaito shi dama malaman hadisi suka ce hadisi in kai kasan dalibin hadisi ne to in ka zo kawo shi ka kawo shi duka dan islamiya yanzu bai san ya zo kafa hujja da al-hadith al-awwal ya ciro gabar da yake so ba in ya zo sai ya ce maka al-hadith al-awwal hadisi na farko an amiril mu'minin haka sai ya biyo maka shi duka sannan zai hujjar da shi mun fahimci wannan amma sai aka ce babban malamin hadisi shi ya halatta mishi ya dauko iya inda zai hujja da hadisin ko ya rage shi ta farkon shi ko ta karshen shi ko ya cire farko da karshen shi ya dauko tsakiya ya hujja da shi amma aka ce sai babban malamin hadisi haka Ibn Hajar ya fadi a cikin littafin shi Nukhba wa qara'a laylatan wani dare kun manzon Allah ya karanta wa huwa waji'un a lokacin ma yana jante yana zazzabi ba shi da lafiya as-saba at-tuwal surori guda bakwai din nan mafiya tsawo a qur'ani ba shi da lafiya ba amma sai da ya karance su baki daya a cikin sallar dare sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan hadisi gashi yace Abu Ya'la shine ya ruwaito shi, wal Hakim da al Imam al Hakim wa sahahahu, Hakim ya inganta wannan hadisi, wa wafaqahu adh-Dhahabi, al Imam adh-Dhahabi ya dace da wannan magana da al Imam al Hakim ya fada. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya madadin cewa at-tuwal din nan sai aka ce at-tuwal, ba a sanya ainihin alif din da ke gaban wawun da balle a ja, at-tuwal. Qala ibn al-Asir, babban malamin hadisi daga cikin malaman lughal arabiya na malaman hadisi shine Ibn al-Asir kenan ko, wanda yake da littafin An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith, kamus ne na hadisi mujalladi 5 yayin wannan littafi, yace babban ne, za a karanta wannan kalma babban ne, ayi wa damul hannu din bamma a ce tuwal, amma waccan din ce tuwal, haka za a karanta. Jam'u tula, jam'i ne na at-tula, at-tula ran nan malam yayi mana bayani, in aka ce at-tula mace mafi tsawo, in aka ce ainihin al-atwal namiji mafi tsawo, tawilun dogon namiji, tawilatun mace doguwa. To idan mace wadda take ainihin wato mafi tsawo sai a ce tula, namiji mafi tsawo sai a ce atwal. To sai ce mithlul kubra wal kubar, kamar ainihin al-kubra babba, al-kubar manya-manyan mata, inna hala ihdal kubar, an gane, kabir babba, kabira babba mace. To in ana son a maida ainihin wannan mace sai a ce ainihin al-kubra mafi girma mace kenan, namiji kuma mafi girma sai a ce al-akbar. To idan aka zo yin jam'in wannan kubra sai a ce ne, sai a ce kubar, jam'in namiji akbar kuma aka zo ainihin wato namiji akbar aka zo jam'in shi sai kuma a ce al-akabir, manya manya, ko kuma kibar, hay'atu kibaril ulama'i, kungiyar manyan malamai, misali kibar. Wasab'u tuwal, dogayen surori a Qur'ani hiya al-Baqara, sune suratul Baqara, wa Ali Imran da Ali Imran, wan nisa'u da an-nisa, wal ma'ida wal an'am wal a'raf wat tauba, waɗannan surori a al-Qur'ani sune guda bakwai da suka fi kowaɗanne tsawo. Wadda tafi yawan ayoyi ita ce Baqara, wadda tafi tsawon karatu ita ce Ali Imran, rannan malamin ɗayan ita ce suratul A'raf, rannan malamin mana bayanin cewa cikin bakwai ɗin nan dukkanin su suka fi tsawo. To Baqara ita tafi yawan ayoyi, to yawan karatun fa, to da A'raf da An'am su suka fi yawa, to cikin su biyun kuma da suka fi yawa wacce ce tafi tsawo, tafi yawa ita ce Al-A'raf. Dan haka suratul A'raf duk ta fi bakwai ɗin nan yawan karatu, mun fahimci wannan. To in ka lissafa za ka ga suratul Baqara na da ayoyi 286, Ali Imran na da 200, Nisa'i na da 176, Ma'ida na da 120, sa'an nan Al-An'am tana da 165, A'raf 206, suratul Tauba 129. In ka lissafa ayoyi 1282 kenan manzo Allah ya karanta a sallar dare sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan manzon Allah kenan da Allah ya gafarta mishi baki daya. Ranar kiyama man aka je shiga aljanna ba wanda zai fara shiga sai shi ya shiga tukuna sallallahu alaihi wasallama, amma ka ji kokarin da yake. Dan haka wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, haka Allah yake, waɗanda suka yi mana kokari tukuru wurjanjan, Allah yake za mu shiryar da su hanyar mu. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ka je karanta tafsirin Malam Abubakar kuma kaga abin da yake akan wannan aya. Ko karatu ne in baka zage kai wurjan jamba ka tsarkake zuciyarka, faufau ba za ka taba samun shi ba, kullun sai dai ai ta jibga maka karatu na da na yana warware na jiya, sai ka fita daga makaranta ka fi kowa jahilci kuma. Allah ya kiyaye. To wa kana ahyanan, wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, to dangane da wannan hadisi na Huzaifatu, wasu sai suka kafa hujja da shi akan cewa to ko sallar farilla ko sallar nafila ta barace ko ta rana, in kana karatu ka zo wuce wata aya ta rahama sai ka roki rahama, in ka zo tasbihi sai kai tasbihi, idan ainihin ka zo wurin azaba sai ka roki Allah ya tsare ka. Wasu sun tafi akan haka, amma shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin shi Tamamul Minna yace a ba za a kafa hujja da wannan hadisi a game dukkanin kowace sallah ba, yace sai dai a tsaya din inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi. Yace daga cikin abin da ya sa shi ya fahimci haka, da a ce duk inda annabi ya karanta wata aya ta rahama ko ta azaba ko makamantanta ta tasbihi, yana yin ɗaya daga cikin haka a cikin ainihin sallolin biyar din nan. Yace da abin ya zama shahararre yadda yake, za a iya ɗauko shi ta ko hanyoyi da dama. Yace to tunda ko ba a bada labarin haka ba, wannan ya nuna cewa ashe a sallar dare din nan ne kawai yakan yi haka, kamar yadda shi Huzaifatu ya bada labari. To sai aka samu wani malami sai ya rubuto wa Albani wasiƙa daga Riyad, yace to anya kuwa malam baka warware wata ka'ida daga cikin ka'idojin da kakan tafi akai ba, domin a cikin karatun da muka yi a baya wajen du'aul istiftah da kuma tawa ya kawo addu'o'in da aka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ne da daddare, sai yace sun shafi har sallar farilla zaka iya yi. To sai aka ce mishi anya baka warware wannan ka'idar ba, sai yace a bai warware wannan ka'idar ba. Yace dalilin shi kuwa shine wannan magana da ya fada, da a ce a sallolin farillai din nan da Annabi ke yin su yau da kullum yana aikata irin haka a cikin kira'a shi, to da abin ya zama shahararre su habbai sun ruwaito. To tunda ku habba su ruwaito ba, sai a nan sallar dare kadai suka ruwaito wannan, yace to sai a tsaye akan haka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan kenan, a ƙashin gaskiya in ka taƙaito akan sallar dare din babu laifi akan haka. Mun gane wannan ma'ana sallolin daren ana karatu aka zo wata aya ta azaba, misali النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله ينعم كان أكن فرعون يتي دشيد مبينشي سافد يما جبت مسوطة أكي أني مسعذاب أجتين قبري ranar kiyama kuma sai a ce da Fir'auna da mabiyan shi ku shigar da su cikin wutar da tafi yadda suke ciki tsanani. To kamar sai ka karanta wannan aya sai ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-azabi, ko Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr, ko makamantan haka, babu laifi akan haka. To amma mun karanto kuma a cikin salloli waɗanda yake Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta kamar sabbihi isma rabbika al-a'la, yakan yi tasbihi, ko kuma ya karanta suratul qiyama alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, sai annabi yakan ce bala, ma'ana ashe abinda ake nuna maka kenan, sai ka taƙaitu inda annabi yake sai kai, inda kuma bai yi to ka da kai, amma a sallolin dare to mas'alar abu da take Allah ya shirye din. Wa kana ahyanan, wani lokacin annabi ya kasance ya qara'u fi kulli raka'atin bi suratin minha, a kowace raka'a manzo Allah yana karanta sura ɗaya daga cikin bakwai din nan masu tsawo, wani lokacin haka yake yi, wato aikin aiki ne manzo Allah. Sai kaga to kai yaya ma za kai ma ka hada ma kanka ma da shi? To amma kuma in ka ce to tunda ma haka ne, to sai kaga anya ma kuma to za ka iya irin wannan doguwar sura, kamar ka ce to shi manzo Allah ma kenan da Allah ya fi mishi laifukan shi, koda ya taɓa balle bai taɓa ba, ko da zai yi ma Allah ya fi mishi balle ba zai taɓa ba, yana irin wannan aiki tukuri, to ni ya kamata kowace raka'a ma in sauke Qur'ani kenan misali. To sai kaga irin nashi din ma wannan din ma in kace za ka yi yaya aikin aiki, mun fahimci wannan. Don haka sai dai ka yi gwargwadon ikon ka, don haka wajen umarni abin da ake so da kai kenan, wajen hali ne lallai ka hannu, don ba lallai sai ka yi wannan abu da aka hana ka ba. Allah ya shirye da mu. Wakatu shi ne aka ce a kowace raka'a yakan karanta ɗaya daga cikin waɗannan surori. Wannan hadisi al-imamu Abu Dauda shi ne ya ruwaito shi, wan Nasa'i bi sanadin sahih, al-imamu Nasa'i ma ya ruwaito wannan hadisi da isnadi mai inganci, ma'ana dukkanin su biyu isnadan nasu ingantattu ne kenan. Wa ma ulima annahu qara'a al-Qur'ana kullahu fi laylatin qattu, tunda ake ba taɓa sanin cewa annabi ya sauke al-Qur'ani baki ɗayan shi a dare ɗaya ba, ba a taɓa samu haka ba. Al-Imam Muslim ya ruwaito wannan ainihin hadisi wa Abu Dauda da al-Imam Abu Dauda. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa akwai manya-manyan alarammomi a ƙasar nan tamu suna sauke al-Qur'ani izu 60 a dare ɗaya, tsakanin wannan darbejiya da wannan darbejiya zai rinka kaiwa yana komowa, kafin asuba ya sauke izu 60 har ma ya ƙara da izu 20, sai ana ce mishi malam ne 80. to malam mai 80 dan bid'a ne, malam mai 80 ya tuba ya zaba manzon Allah, wani kuma 60 din zai sauke sai ana ce mishi malam mai 60, malam mai 60 kai ma ka tuba. Allah ya kiyaye shi. Yasa ibada kun ga matsalar kenan, abin da yake wa mutane wahala fahimta kenan. In aka ce zikiri, tasbihi, karatun alqur'ani, ibada, sai mutum ya dauka matsalar abu da take. Duk ibada kofar ta arfa take, me za a yi, yaya za a yi, so nawa za a yi, a ina za a yi, kafa nawa za a yi, komai duk abin da aka ce ibada ne to yana da wannan ka'ida. To kaje ka lalubo zikiri, wane iri za a yi, a ina za a yi, yaya za a yi shi, so nawa, to sai ka binciko yadda aka ce sai ka tsaya anan, kana karawa sai ka zama kayi bid'a. To abin da yawa mutane wahalar fahimta kenan. Allah ya shiryar da mu. بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه حين قال له أكوي ونصوري متاشيني مي حماسر الديني أكوي كيشن الديني أكوي زيل تنش عبد الله أن أمر أن أص وبنشنا دقتك من يمن ينصحب من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وانديك أتكين حديثي صحيح من زن الله يتي ابن الأص مؤمناني أن أص مؤمنيني akwai Hisham dan As, akwai kuma Amr ibn al-As, manya-manyan sahabban manzon Allah ne. Manzon Allah ya yi musu wannan shaida cewa mu'minai ne. Amma abin mamaki ɗan Shi'a an ga yadda suke zindimawa, musamman shi Amr dan As zagi. Manzon Allah ya yi shaida su, kuma al-Imam al-Hakim shi rawaito hadisin cikin littafin shi al-Mustadrak cewa ƴaƴan As mu'minai ne, amma ɗan Shi'a zagin su suke. To wannan Amr dan As yana da ɗa mai suna Abdullahi, wanda yake da matukar kishin addini. Allah ya shiryar da mu. Abdullahi dan Amr dan As din nan, gwagwarmayar farko da suka fare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da uban shi ya mishi amarya, shi Abdullahi dan Amr dan As, sai ya zama shi kawai kullum ba abin da ya shafe shi, ba bai ma damu da amaryar ba. Kawai manzon Allah ya je ya shiga ya same ta, ai uban ya je ya same ta, gata nan duk ya zauna hargitse haka, ba ado, ba kwalliya, ba komai. Ke lafiya, kina amarya, kuma ba ado, ba annashuwa. Sai ta ce to miji kullum azumi, kullum kuma sallah, da daddare yana sallah, da rana kuma yana azumi, sai magoji a baki. To yaushe aka yi amarci? To gayuwa za a yi wa gayu. Kaga su matan wannan zamani sun fahimci mazan su suke wa gayu. Sai haka mata ainihin Abu Darda'i, kawai sai Salman ya shiga gida, kawai sai tun da dan uwan shi ne an hada dangantakar su. Abu Darda'i mutumin Madina ne, Salman kuma ya zama muhajiri kenan. Sai aka hada dangantakar su irin yadda ma'aiki ya musu farkon musulunci. Yana shiga gida, wato Salman sai ya samu matar Abu Darda'i, ta yi mutsu-mutsu da ita. To uwar gida lafiya ta ce, to dan uwanka ba shi da bukata ta, kullum mun yake azumi, kullum kwana yake sallah, to yaushe zan yi ado? Ana cikin magana sai ga malamin naka ya shigo, yana lafiya azumi yake, ya je kawo bako abinci, ya ce bismillah, ya ce a azumi nake, ya ce a sai ka karya wallahi, ci ya karya. Dare ya yi can an kwanta, sai miƙe zai sallah, ya ce me za ka yi? Ce sallah, ya ce kwanta. Ya sauke ɗaga zai miƙe, ya ce kwanta. Sunna ake son sai an koya maka yadda za ka yi, amma a aikace wallahi. Can sai ƙarshen dare ya ce to tashi mu yanzu, ya ce haka manzon Allah yake. Da dare ya waye aka je aka ce ga abin da gafata wadda Salman ya bayar, manzon Allah ya ce Salman ya yi gaskiya. Ba a son ka kwana sallah tun daga, kuma ba za ka yi ta asuba ba kenan. Yawwa. Allah ya shiryar da mu. To haka shi ma wannan, sai da manzo Allah ya mishi fada tukuna, kai kaza, yace kaza, kai kaza, magana azumi. To yanzu gwagwarmayar da za a bamu labari nan, gwagwarmayar da suka yi da ma'aiki akan wajen karanta alqur'ani, sauke alqur'ani, shi ne aka ce dai manzo Allah bai taba sauke alqur'ani a dare daya ba. Bal innahu lam yarda zalika li Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu hina qala lahu, manzo Allah ma bai yarda wa Abdullah dan Amr ba lokacin da ainihin manzo Allah ya ce wa Abdullah dan Amr din, اقرا القران في كل شهر, كسوت القران اقوى نوتا. معنى امر دان اس عبد الله دان امر دان اس yana da kokari ne iya sauke alqur'ani a kullum, ko a duk ainihin kwana uku, ko a kwana biyu, sai manzo Allah ya ce a kowane wata ka samu ka sauke alqur'ani. Don ba wai sauka ake so kai ra 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 wata ka za kaumu Musa min ka haba wannan ai ba kira'a kake ba, sabon Allah kake, wallahi sabon Allah ne. Duk irin wannan kira'a wallahi ake istighfari, wallahi ba karatun Qur'ani yake ba, ba irin wannan, ba karatu bane wannan. So ake kana karatu kai da kanka, kana jin dadi, masu sauraron ka na jin dadi, zamu zo mu karanta hadisi. Manzo Allah yake mutumin da yake tsoron Allah wajen karatu, wanda shine in yazo yana karatu, ku da kanku za ku ce kai wane yana da tsoron Allah saboda dadin karatu. Amma shi da kanshi harufan an ce ya rinka lissafa su, ba za su ya hadiye guda uku sannan ya je fada kan na hudu. Manzo Allah yake mishi kowane wata ka sauke alqur'ani, yayi in ka sauke alqur'ani kowane wata yayi. Qala sai Abdullahi yace kuntu, sai na ce wa annabi inni ajidu quwwa, ni ina da karfi fa matashi ne. Qala sai annabi yace faqra'ahu fi 20 layla, ka sauke qur'ani to a kwana 20. Qala Abdullahi yace kuntu, sai na ce inni ajidu quwwa, ai ina da karfi. Qala sai annabi yace faqra'ahu fi 7, to ka sauke alqur'ani a cikin kwana 6, kwana 7. Wala tazid ala zalika, karka kara akan haka, ma'ana kali akan haka, karka rage yake nufi. Kar ka ainihin kara wa kanka, ma'ana abinda yake nufi, kar a cikin kwana 7 to kai sauka daya, kar ka kara ka shiga wata saukar a cikin kwana 7 din nan, kar ka rage kenan, kar ka rage kwanakin. Mun fahimci wannan da kyau? Don in ka rage kwanakin zaka iya saukewa a kwana 5 kenan, kaga sai kuma ka shiga wata sabuwar saukar a cikin kwanaki 7 din nan, to shine wala tazid, kar ka kara, ma'ana kar ka rage kwanakin ya zama ka kara karatun kenan, ka sauke a kwana 7. wala tazid ala zalika, kakkai kali akan haka. Al-Bukhari wa Muslim su suka rawaito wannan hadisi. Thumma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi 5, sa'annan manzo Allah yayi wa ainihin wato Abdullahi sauki, ya mishi rahusa, ya mishi rangwame akan ya sauke alqur'ani a cikin kwana 5. Al-Imam An-Nasa'i ya rawaito wannan hadisi, wa Tirmidhi ma ya rawaito shi, wa sahahahu kuma ya inganta wannan hadisi, tunda kaji Ash-Shaykh Al-Allamah Al-Albani yayi shiru ya yadda kenan. ثم رخص له ان يقراه في 3, sa'annan kuma sai mishi sauki da manzo Allah ya sace wa Abdullahi sauki cewa to rinka sauke alqur'ani a cikin duk kwana 3. Wannan hadisi al-Bukhari wa Ahmad sun suka rawaito shi. Wa nahahu an yaqra'ahu fi aqall min zalika, manzo Allah ya hana Abdullahi dan Amr dan As ya sauke alqur'ani a ƙasa da kwanaki 3. Wannan hadisi al-Imam Ad-Darimi shi ne ya rawaito shi, wa Sa'id ibn Mansur da Sa'id ibn Mansur fi sunanihi, a cikin littafin shi as-sunan, akwai littafi sunan Sa'id ibn Mansur, an buga wannan littafi a cikin mujalladi 5 da fi hirasar shi, bi isnadin sahihin, da isnadi mai inganci. Wa allala zalika fi qawlihi lahu, manzo Allah ya kawo dalilin da yasa ya hana Abdullahi dan Amr sauke alqur'ani a ƙasa da kwana 3, a yayin da yake mishi man qara alqur'ana fi aqallin min 3, wanda duk ya karanta alqur'ani ya sauke shi a ƙasa da kwana 3, lam yafqahu, to ba zai fahimce shi ba, kuma fahimta ake so. An fahimci wannan da kyau ko? Wannan hadisi al-Imam Ahmad ji ne ya rawaito shi bi sanadin sahihin, da isnadi mai inganci. Dan haka jama'a kun ji, ba a sauke alqur'ani a ƙasa da kwana 3, duk yadda za a yi to dai a san cewa dai ba a yi ƙasa da kwana 3 ba, saboda so ake kana karantawa kana fahimta. In ka ga wani wuri wanda yake da wani ilimi, ka tsaya ka kai ka komo ka nakalce wannan ilimin a ciki. Shi yasa za ka ga malamai waɗanda suke tsayawa su yi nazarin alqur'ani, in suka zo suna tafsirin qur'ani, sai ka ga sun fitar maka da wani fiqhu mai ban sha'awa a cikin alqur'ani, wanda yake sai kai mamaki yaya ma aka yi suka iya tunanin suka fitar da wannan fiqhu. Ba wani abu ya kawo haka ba, sai dan in suna karantawa su ne suna tsayawa suna fahimta. Ala haddi qawlihi ta'ala, afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha, Allah yake mutane ba za su tsaya su fahimci alqurani ba, su lura da abin da yake karantawa, ko ku kwado aka saka aka kulla zukatan ne, kana karanta abu kuma baka fahimta jama'a ba, dan Allah ba za ka yi bankaura ba, za ka yi bankaura. Yanzu misali, in kana karanta ainihin tafsirin Malam Abubakar Kurmi, in ka ga wani fiqh da ya fitar da yazo ainihin magana akan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah yana magana akan shi. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idhan lartaba almubtiluna, Allah yace wannan qur'ani da aka saukar maka suke ƙaryata ka, ai a ba can kafin a saukar maka da wannan alqur'ani baka iya karanta wani littafi ba, kuma baka iya rubuta wani littafi ko wani rubutu ko wani karatu ka rubuta shi ba, bi yaminika da hannunka na dama, idhan lartaba almubtiluna, da maqarnata ai sun yi shakka. Yau da a ce Annabi ya iya rubutu irin wanda ake yi misali, ko da ya iya karatu, in ya zo da Qur'ani sai a ce tsara abin shi ko? To amma bai iya karatu ba, bai iya rubutu, bai iya rubuta sunan shi ba, bai iya rubuta sunan baban shi ba, bai iya rubuta sunan garin su ba, ba abin da ya iya rubutawa, sai zo da alqur'ani to wace kuma shakka za a yi jama'a mun fahimci wannan sai malam yace to kaga wannan aya tana nuna sunnancin rubutu da hannun dama kuma tana nuna karhancin rubutu da hannun hagu ke tunda ta ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika ashe da a ce annabi zai rubutu da hannun dama zai yi to ashe yin rubutu da hannun hagu bai halatta ba ke yanzu dan Allah in ba kana karanta qur'ani kana fahimta ba yaushe ba iya cire wannan fiqihun anan ba zai ciro ba kana can kana bankaura ka kawai gargar sai sai malam ya sauka a cira go an ci banza fa an ci banza an sauke qur'ani wa an cira go bai sauka ba ba daidai aka ci ba wa fi lafzin a cikin wani lafazi la yafqahu man qara alqur'ana fi aqall min salasin manzo Allah ya ce wanda duk ya sauke alqur'ani a kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba kuma ka gwada ka gani ma'ana nan kamar baki ne manzo Allah yake maka kenan kai da zaka sauke alqur'ani a kasa da kwana uku ko kuma manzo Allah yana nuna maka tabbas ko ka karanta din to an bincike ka ba zaka fahimta ba to balle ma mafi yawanci ne sai ka samu mutum an ce alaramma ne gangaran alaramma fa amma ma bai iya ma fassara qur'anin ba fassara alqur'anin ma bai iya ba sai ko wasu ayoyi kawai da zai diba dan ya jawo rikici a ciki kauman ludda mutane sun yi ƙaurin luddai wai kauman ludda wai hausa ce wai qur'ani ma ba haushe ne wai kauman ludda wai mutane sun yi ƙaurin luddai wai ludda wai luddai kenan kuma ana ce mishi alaramma dasa al'amarin malanta a kasar mu sai dai gyaran Allah الامام الدارمي شروه وانا حديثي والترمذي ده الامام الترمذي وصححه الامام الترمذي ان جنتر ده وانا حديثي ابنده اكي سو قراني انا سان كاي مشي فهمتا ايرن تسلف عبد الله دان عباس كاغان شي يارو ني دان قرمي داما ران ده اكا هيفه شي لوكاتين اوبان شي بما غوجي ني كافين يا مسلمتا تو سابودا تون اجاهليهر نان فسنا جرمما النبي صلى الله عليه واله وسلم sai dakko Abdullahi dan Abbas shi uban kenan ya miƙa annabi shi yace mishi hudu ba ya girmama annabi shi kenan manzo Allah ya yi ma yaro hudu ba ya sanya mishi suna Abdullahi sannan manzo Allah ya daga shi roki Allah Allah ka karantar da shi alqur'ani ka sanar da shi fassara sai da aka waye gari wannan addu'a har Abdullahi dan Abbas ya fara zama saurayi manzo Allah ya nemi shi addu'a wata rana manzo Allah ya shiga ban daki sai Ibnu Abbas ya lura manzo Allah bai dauki buta ba sai marma zai zo dau buta ya zuba ruwa sai zo aje mishi a kofar bandaki manzo Allah yana lekowa sai ga buta sai ya dauka ya je biyan bukatar shi da ya fito yace waye aje ruwan nan dazu Abdullahi dan Abbas yace ni ne manzo Allah ya rungume shi yace Allah ka sanar da shi alqur'ani ka sanar da shi fassara to me rage kuma ko shehu ya maka addu'a alqur'ani yanzu wani mutum balle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to Abdullahi dan Abbas wata rana sai zauna yana tafsirin alqur'ani a kofar Ka'aba dan yaro dan karami da shi haka ban har annabi ya mutu bai balaga ba hadisin maliku da bukhari yace nazo zan yi sallah ainihin ina kan jakata ina tafiya amina ana aikin haji sai na samu annabi yana sallah ya anyi ya sanya sutura a gaban shi sai na ratsa ta tsakanin na wuce gaban sahun mutane dan in mutane suna sallah a cikin masallaci ko a wani wuri a jami'i in dai baka bi gaban liman ba komai dan ka bi gaban ma mu ba komai da jakar tashi ma yana kai tinkis ba wanda ya kaɗe shi ba irin mu bane masu ganganci sai wani da bai sa kafa ya mishi kafa ya ce to ai ko da ya halatta ai rashin kunya ne wai ko tunda ka ce ya halatta to me ya rage kuma tunda ya halatta a tafi a ya halatta mana ya halatta dai a sa takalmi a wuce to suna zauna ka sa takalmi ka wuce sai a ce wai rashin kunya ba ya halatta ba ka ce ya halatta to ka bar mutane su ya halatta mana kuma ya halatta to kuma ya zai zama haramu to shine sai zo wuce ta jakin shi haka a gaban su sai dai can sai saki jakar ta tafi kiyo sannan ya dawo ya shiga ainihin cikin sahu din a shahidi sai ce a lokacin na kusa balaga kuma a aikin hajjin karshe na annabi wanda daga shi bai wuce watanni 4 zuwa 5 ba sai ya rasu ma'ana har annabi ya rasu Abdullahi dan Abbas bai balaga ba to sai ana nan sai Abdullahi dan Abbas sai zo yana fassara alqur'ani ana tafsiri a kofar Ka'aba sai wani bakauye ya taho musulmi ne daga kauyen su sai yazo ka san bakauye ba abin da ya shafe shi duk abin da ya gani zai iya fada karar kawai wauta ne daidai ne za a yi mishi tafi duka za a yi mishi shi dai zai yi haka eh wani bakauye ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana runguma yan jikokin shi yana wasa yana dariya da su manzo Allah saboda wasa da dariya da yake da Hassan da Husaini har sai gwaggwale musu idan shi haka jannan ya fito haka sai shi ta kyalkyala dariya sallallahu ba shi da mugun hali balle dacin hali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine sai wannan bakau yaji manzo Allah yana rungumar yara sai bakau yace masha Allah innakum latasaluna hakaza yace tabbi dan yanzu nan ku kuna haka kana wasa da yara kaza kaza yace wallahi ina da kananan yara suna nan digur digur guda 10 ba wanda na taba dauka balle rungume shi manzo Allah yace ya kai bakau man la yarham la yurham duk wanda bai da rahama Allah bai mishi rahama baka tausayin kananan yara Allah bai tausayin ka kai ba shine sai wannan bakauye yazo samu Abdullahi dan Abbas yana tafsirin Qur'ani sai yace wannan dan tsigigin yaran ne wai malamin tafsiri aka ce eh yace zan yi maka tambayar kowace aya na tambaye ka kowace kalma na tambaye ka a larabci ina son in ka fassara ta da larabci sa'annan sai ka zo ka kawo wata aya ta Al-Qur'ani wadda ke dauke da irin wannan kalmar sa'annan kuma ka zo ka kawo min wata waka ta jahiliya wadda take dauke da wannan kalmar Ibn Abbas ne yace tambaye na lamince maka sai da ya tambaye shi shi da kanci balaraban ya tashi ya gudu ya balla dan shi amma bai kura karatun Ibn Abbas ba duk kalma da ya tambaye shi anil yamini wa anil shimali izin menene izin sai fassara mishi izin sai kuma ya kawo mishi wannan aya da take daidai sai kuma ya ce mishi a kai baka juwa na mawakin jahiliya yace kaza ba sai yace to naji to kalma kaza fa ina ma'anar ta yace kaza to ina take qur'ani sai yace baka ji Allah yace kaza ba sai yace mawakin jahiliya ba sai yace ka manta inda wani yace kaza tarjumanul qur'an kenan wannan baki ɗayan labari yana nan al-Imam Suyuti ya kawo shi a ainihin cikin littafin shi mai suna ittiqanul qur'an الاتقان في احكام القران الاتقان لتافي ني امام السيوطي اكن علوم القران duk sai da ka wannan zancan wannan ba kawai bai iya kura ibn abbas din Allah ya shiryar din wa haka ake son mutane su tsaya su fahimci karatu ba gaggawa amma yanzu mutane kowa so yake nan da nan ya zama malami da zarar ya fara karatu so yake to nan da nan yanzu nan ya ga cewa ya zama malami bukatar shi ta biya Allah ya shiryar din to amma fi kaulihi lahu sa'annan kuma ma'ana bayan da manzon Allah ya kawo dalilin da yasa ya hana Abdullahi sauke Qur'ani kasa da kwanaki uku ko yace saboda yace wanda ya sauke Al-Qur'ani kasa da kwana uku ba zai fahince shi ba ko to sa'annan sai kuma yace haka kuma manzon Allah ya hana Abdullahi dan Umar dan Amr ainihin wato karanta Al-Qur'ani daga cikin dalilan da ya kawo shine summa fi kaulihi lahu sa'annan sai kuma dalilin da Annabi ya sake ce da shi fa inna likulli 'abidin shirra kowanne mai bauta ka gani to yana da lokacin nishadi da karsashi na wannan bauta to kalmar shirra din nan ga ta sai fassara ta a ƙasa yace bi kasri shin ayyuwa shinin kasra al-mu'jama shin ne ruwa kenan da Hausa ka san Bahaushe in yace ruwa din nan yana nufin dugwa kaga wa shi yasa kullun ake son wallahi mutane in bakwai karatu ba don Allah ku rufa wa kanku asiri ku hakura kalma a Hausa wannan kawai tana da fadi a Hausa tana da fadi balle larabci da Allah ya dubi ya saukar da Al-Qur'ani da littafin da zai gamsar da mutane larabci ya fi kowane harshe fadi da bayani amma sai mutum ya dauki wai kalma daya a larabci dole wai ma'anar ta kwaya daya na ta buga muku misalin kalmar gurra maka ce ghurratu shahrin al-ghurratu fil wajhi sannan kuma ghurratu abdin kalma daya ghurra yanzu gashi akalla nan na kawo ma'ana guda uku ghurra farko sai ka ce ghurratu shahrin farkon wata ghurra sai ka ce hasken dake goshin doki za ga doki baki zai ganshi da gashi fari haka a goshin shi farin kafa farin hannu makamantan haka wuraren nan guda biyar sai gansu ainihin da fari a jiki sai a ce gurra wannan na goshin sai a ce gurra sannan kuma gurra bawa to kalma daya gashi tana bada ma'ana uku to in ka zo sai ka ce wai a wurin kawai kalman nan kwaya daya haka take wannan fassara duk inda aka zo ita duk da haka aka yi to mutane murtadiya fassara to wai irin wannan malanta ce wai yanzu a zo wai a ce wai da ita za a yi malanta wallahi yadda kuka san an yi izalatul bid'a wa iqamatu sunna to wancan karatun ma sai an yi mishi izala wallahi akwai bidiyo iya cikin shi sai an gufar da shi tun daga yadda ake fitar da harufa sai an koya mutane wato yadda ka san za a musuluntar da bama guje to haka za a musuluntar da karatun ka gaba daya komai sai an sake maka shi yadda kake karatun qur'ani sai an gyara yadda ake hadisai mu a kasan nan dama ba su wuce tambihul ghafilina durratin nasihina tanqihul qauli. To wai wanda duk ya san waɗannan a kasar Hausa sai a ce malamin hadisi ne. Kun tauta ma da kuka ce malamin hadisi, da ba ku ce malamin hadisi ba, da sai ku yi laifi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sannan larabci sai kaga an ce ai wani larabci a wurin shi yadda ka san alhudahuda, wai larabci yana bude baki zai larabcin sai ka ji Hausa yake yi. Hal ja ɗalibu, wannan Hausa yake san ba larabci bane wannan. Inda za ka fahimci haka, in ya je ne gaban wani balaraban zai fahimci abin da yake cewa. Ina za ka fahimci haka yanzu in ka je ka samu in ya murna broken, Bature bai jin abin da yake cewa. Bature baya jin broken. To haka irin wannan larabcin da ake fa, Bature bai san abin da, balaraba bai san abin da kake cewa ba. Muna zaune a Kano, sai aka kawo gidan rediyon Kano, sai wani malami yana karatu, sai wani malaminmu ya zo daga jami'ar Islamiyya sai ya ce wai wannan ne yake ne, aka ce tafsiri yake. Sai ba mufassir, aka ce na'am, yace aiwa aiwa. Eh shi kenan dai a tafi kawai dai. Tafsiri yake, amma shi kanshi mababakin gashi nan mai tafsirin ba a jin harufan abubuwan da yake faɗi dai. Amma bayani da Hausa kamar ruwa. To misali yanzu wannan shin shinin in aka yi masa digo sai ka duba Hausa ya ce shin mai ruwa. To menene ruwan waɗannan ɗige-ɗigen? To kuma ga ruwa a idanka, shi ma mai sunan shi ruwa. Ga kuma wanda kake sha, ya sunan shi. Kuma sai ka kwantar da wani kataka tsakiyar cikin shi sai a ce ya taka ruwan cikin shi. Duk ba ruwa bane? To haka shan ruwan shi kanshi, kalmar sha, na sha ruwa, na sha kwana, na sha wahala, duk ɗaya ne. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To shi yasa wallahi wallahi wannan karatu da ko gani ya kamata ka je ka tsaya ka koyi shi yadda ya kamata, tukuna kakkai gaggawa. In ba haka ba sai ka gama yin gini, ka gama malantar, kuma kai da kanka zaka dawo ka gane cewa ashe ma shirme ne ma waɗannan abubuwa. Sai yace bi kasri shinul mu'jama, ayyuwa shinun mai digo ainihin kasra, saboda a zamanin dafa ba a yi wa waɗannan littattafai wasali da digo. Da shinun da sinun ba za ka iya bambance su ba, da ba'un da nunun da ta'un da sa'un ba za ka iya bambance su ba domin ba digon. Idan malam ya zo ya rubuta summa, malam yana nufin summa, amma ba zai wannan dige-dige na ca ba. Don haka in ka zo za ka iya karanta shi dima, za ka iya karanta shi da tamma, za ka iya karanta shi da summa. Ashe ka ga dole sai ka je makaranta, malam ya koya maka karatu, sai aka zo aka yi waɗannan dige-digen daga baya, sa'annan aka zo aka yi wasulla. To wannan shi yake taimakawa wajen karatu. To duk da haka malamai in suka zo sai in suka kawo shinin sai su ce shinin mai digo, ai dama duk inda shinin take mai digo ce, wai ana nufin koda wata rana wani zai zo rubuta ta, ya rubuta ta a shinin, sai a ce ai mai littafin ya ce mai digo, don haka shinin yake nufi. Na ga duk inda ka ji sun ce mu'jama, to mai digo suke nufi. In suka ce maka bil muwahhada, ka karanta da mai digo daya, to ba suke nufi. In suka ce bil muwahhada al fawqiyya, nun guda suke nufi mai da daya a sama. In suka ce maka bit tahtaniyya, suna nufin ya mai ɗaya biyu a ƙasa. In suka ce maka al fawqiyya al musanna, mai digo biyu a sama ta kenan. In suka ce maka bil musallasa fawqiyya, suna nufin ta kenan, mai digo uku. Wani fanni ne kuma gashi nan na imla'i kenan, ko kuma an shiga imla'i. Bi kasri shinul mu'jama wa tashdidir ra, ra kuma ayi mata shadda. In ka zo karanta kalma haka za karanta ta shirra. To mecece kalmar? Sai ce hiya nashab, wato nashadi, wal himma, da kuma himma karfashi, da kuzari da kwazo. Wa shirratu shabbi, karfashi na saurayi, awwaluhu, shine farkon ainihin wato rayuwar shi, wa hiddatuhu, da kuma lokacin gafin balaga shi, lokacin da saurayi yake da gafin balaga din nan. To sai a ce shirratu shab, lokacin da ya balaga din nan. Sai kuga yana ganin daidai yake da kowa. Qala al-Imam al-Tahawi, al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi yace hiya al-hiddatu fil umur allati yuriduha al-muslimuna min anfusihim, wato abinda yake nufi da shirra ita ce himmar da musulmi suke nufin su yi a cikin dangane da kansu, fi a amalihim, wajen ayyukansu. Allati yataqarrabuna biha ila rabbihim azza wa jalla, ayyukan da za su yi su nemi kusanta zuwa ga Allah ubangijin su mai buwa da daukaka. Wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ahabba minhum fiha ma duna al-hidda allati la budda lahum min al-qasr anha. To sai manzon Allah ya so musulmi kada su rinka kaiwa zuwa ga makura na nishadin nasu. Duk abin da za ka yi kaka kura iya nishadin naka, kai dan gurgudan yadda yake ba za ka kura nishadin naka ba, yadda yake don babu makawa wata ran za ka kai karshen wannan nishadi naka. Wal khuruj minha, kuma wata ran za ka fita daga nishadin naka ila ghairi ha zuwa ga wani hali wanda yake babu nishadi. Wa amara bitamassuki min al-a'mali salihah bima qad yajuzu dawamuhum alayhi wa luzumuhum iyyahu. Sunan za Allah ya umarci mutane su dauki ayyuka nagari gurgudan yadda za su iya dimanta su lajince su hatta yalqaw rabbahum azza wa jalla, har su je su zabi da ubangijin su mai buwa da daukaka. Warwiya anhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi kashfi zalika al-ma'na, kuma an ruwaito hadisi wanda yake bayyana ainihin wannan ma'ana daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Annahu qala, annabi yace ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, ayyukan da Allah ya fi so shine aikin da mutum zai dimance su ko mai kankanta su. Mun fahimci wannan magana ta Imam Tahawi? To malamin hadisi dama aka ce in ya kawo magana yayi shiru to tana da hadari in dai akwai kuskure ciki. To wannan ka'idar ta sa duk wanda Albani ya dauko labarin wata fassara da wani malami yayi, to a cikin wannan magana in kuma malamin yayi wani subudda baka ko subudda alqalami, to lallai sai Albani ya sauri ya gyara don kai ya shiru a ce to kuma malam Tahawi ya ce kaza, kuma tunda Albani ya shiru to ya yadda kenan. Yanzu a Sheikhul Allamatul Albani ya dauko wata fassara ne daga Tahawi, amma garin fassaran nan sai Tahawi ya wata kuskure, kuma ya wani kuskure. Kuskuren nan kuwa shine sai Albani ya ce qultu, ni Albani, Albani ne litafi, sai na ce wa hadha alhadith alladhi sabbarahu bi qawlihi ruwiya, wannan hadisi da Tahawi ya fara fadan shi da cewa ruwiya sahihun, ai hadisi ne ingantacce muttafaqun alayhi min hadith Aisha radiyallahu anha. Bukhari da Muslim suka ruwaito shi a cikin hadisin Aisha, domin Albani ya karanta da mu a farko ko cewa hadisi ingantacce ba a ce mushi ruwiya, hadisi da'ifi kuma ba a cewa qala, hadisi sahihi sai a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ka ce manzon Allah ya ce kai tsaye. Hadisin da bai inganta ba sai ka ce ruwiya ar rasulillahi, wai an ruwaito daga manzon Allah, duk da haushin ya zo ya ce wai, galibi yana nufin magana tana da rauni a cikinta. To sai dama ya kawo cewa ko da ike da yawancin malamai ba sa bin wannan ka'ida, sai kaga hadisi ingantacce sai su ce mushi ruwiya, to kaga ga irin shi ya faru. Sai kaga hadisi bai inganta ba kuma sai su ce qala, to kaga wannan kuskure ne. Dan haka ilimin hadisi sai ka je ka koya. To yanzu wannan babban malami ne ma a hadisi, gashi Imam Tahawi amma yayi wannan kuskure. Jama'a mun fahimta? To amma a zahiri a lokacin da Imam Tahawi yayi wannan littafai nashi, wadannan ka'idojin ba su tabbata bane. Kun san ka'idojin a hankali a hankali a hankali ne ake tabbatar da su. Ina ga kaza sai a tsaya a tsara kaza, to me yawa wannan malamin ya riga ya rasu tun kafin abu ayi wannan tsari. Don haka shi a zamanin shi babu wannan tsarin, balle a ce tunda bai bi ba, tunda ya bi wannan abu yayi kuskure, a'a sai a ce daga baya ne aka zuwa kai wannan tsarin. Misali malaman farko daga cikin malaman hadisi da akhbarana da anba'ana da haddathana, duk ma'ana daya ce a wurin su. Malamai da suka zo daga baya sai suka ce haddathana da anba'ana da akhbarana akwai bambanci, suka ce haddathana ita ce malam ya zauna ya baku hadisi ya muku fassara da bayani, sai ka je ka ce haddathana. Akhbarana kuwa malam yana saurare kai kana karantawa, shi ya nemi maka fassara, ko wani dalibi na karantawa malam na fassara kai kana riwaya, to in ka je sai ka ce akhbarana. To anba'ana kuma suka ce ma'anarta ɗaya da an, don haka za ta iya ɗaukar ma'anar mai tablisanci ma in ya zo ya ce anba'ana. To kaga waɗannan bambance waɗannan abubuwan fa sun faru ne a wurin malamai na ƙarshe-ƙarshe, amma farko malaman hadisi da anba'ana da haddathana da akhbarana duk ma'ana ɗaya ne a wurinsu. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa har yanzu fa akwai wasu ƙa'idoji babu su a rubuce a cikin littattafai na ilimin mutsalal hadisi, saboda daga baya ne aka zo aka fahimce su. Washe kaga kai ba za ka ce kai ba za ka je ka zauna a koyar da kai ilimin hadisi ba, tunda kai babban malami ne, kai mai wa'azin kasa baki ɗaya ne, kai kana zuwa lacca, kai kana kaza, a ganka ka zauna a aji ana koya maka hadisi, ai kuma wai ma ai abin kunya ne. Dan haka wai sai mutum ya je sai littafi sai ya shiga ɗaka ya zo yana karantawa. To yanzu irin waɗannan ƙa'idoji da ba a zo an tantance su ba, to a ina kuma waye zai koya maka tunda ba su a rubuce, ba a riga an tantance su an rubuta su a wuri ɗaya ba. Sai waɗanda suka ƙware a cikin ilimin hadisi su ne suke iya sanin akwai waɗannan ƙa'idoji. Daga ciki akwai wata ƙa'ida wadda za mu zo wata ran za mu yi misali a kanta. Misali, duk inda mutum yake majhuli, wanda ya kai matsayin majhulul hal, to ba a karɓan hadisin shi. Majhulul ayn, ba a karɓan hadisin shi. Majhulul ayn shi ne malamin hadisi wanda ya zama ɗalibin shi kwaya ɗaya ya rawaito hadisi a wurin shi. Shi kanshi ɗalibin bai faɗa mana halin malamin shi ba, malamin shi na gari ne ko na banza. Mu ma kuma ba mu sani ba, to mun muka zo sai mu ce wannan malami ya zama majhulul ayni. Majhulul hali kuma shi ne malamin da ya zama yana da ɗalibai kwaya biyu rak zuwa sama da biyu, amma ba su faɗi halin shi ba, kuma mu ma da za mu hukunta hadisin ba mu san halin shi ba. Mun muka zo sai mu ce wannan hadisi nashi shi ma da'ifi ne. To wannan ka'idar haka take tabbace a rubuce. To amma akwai yalwatawa da malaman hadisi suke bi a aikace su saba wannan ka'idar, amma kuma ba su tace ta sun rubuta ta ba. Sai ƙwararrun malamai ne sai aji ake koyar da wannan ka'idar ba ta a rubuce a littafi. Sai ka ga hadisin mutum majhuli kuma malaman hadisi sun ce wannan hadisi sahihi ne ko hasan ko jayyid. To kai in ka je ne ka koya a ɗaka, kana zuwa sai ka ce a ai ba shi ma wannan majhulul ayni majhulul hali ne, ai yaya malam Albani zai inganta hadisin shi? Sai ya ce a kai kaji kai wauta ne saboda girman kai. Amma ga yadda matsalar take, majhulul hali hadisin shi lallai da'ifi ne, amma in ya zama yana da giggan ɗalibai waɗanda su kansu ɗaliban amintattu ne, sun ɗara guda biyu sun kai guda uku zuwa huɗu ko biyar ko fiye da haka, to wannan mutum ya tashi daga matsayin majhulul hali ya zama thiqatun, dan haka hadisin shi zai zama sahihi. To yanzu wannan ka'ida ba ta a rubuce a cikin wani littafi na mustalil hadis, a aji ne malaman hadisi suke koyar da kai ita. To yanzu kai da kai girman kai kace zaka je ka kulle kanka tun daga kaset ka je kana ji a kaset, ko kuma zaka je kai ma tun da larabci ne ka zo, da haka ne wai kuma za ku zama malaman hadisi, kuni malaman hadisin dariqa, kuni malaman hadisin kungiya, kuni malaman hadisin IVC course da sauransu. To don Allah da yaya ne za a iya gane wannan ka'idar? Ba dole wasu sun je sun sha karatu a aji kai zaka zo kana cewa sun yi kuskure ba? Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Yasa akwai ka'idoji da yawa waɗanda yake wallahi sai dai a aji ne za a karantar da kai su, amma babu su a rubuce a cikin littafi. Shi yasa ka sauke girman kai ka shiga aji ka koyi karatu, shi ne ya fi zaman maka lafiya. Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu wannan hadisi, mun ɗauko karatun shi amma ga lokaci ya ƙure, shi kuma gobe insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.